Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan Yuni shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
To, Muhammad, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry zai yada zango a Brussels da London gobe Litinin, yayin da Washington ke bayyana damuwa dangane da kuri'ar da Burtaniya ta kada na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Dakarun kasar Iraki sun kwato birnin Fallujah daga mayakan ISIS bayan sun shafe wata guda suna gumozo. Kana hukumomi a Somalia sun ce an kawo ƙarshen mamayar otel ɗin Mogadishu da 'yan ta'adda suka yi.
To, a Burtaniya, shin kucewar da ƙasar ta yi daga ƙungiyar tarayyar Turai ya jefa ta ne cikin rudani ko kuwa ya dora ta ne akan tubar samun cikakken ƴanci?
A gaskiya zai karasa kula, kamar kuma ka ɗauki zuwa da komowa nan, ba a san gaban nan ba, zuwa da komowa 'yan Burtaniya ɗin sun iya zuwa sauran ƙasashe ba sun ɗauki visa.
Idan muka leƙa Najeriya, za ku ji cewa an ɗage zaɓukan ƙananan hukumomin da za a yi a jihar Adamawa. Sannan za ku ji ayyukan da ake so musulmi su duƙufa a kai yayin da aka shiga goman ƙarshe na azumin watan Ramadana. Baya ga haka, Grace Alheri Abdu za ta zo da shirin bishara, amma fa duka sai Grace ɗin ta karanto mana labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry zai yada zango a Brussels da London gobe Litinin, yayin da Washington ke bayyana damuwa dangane da kuri'ar da Burtaniya ta kada na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Babban jami'in diplomasiyya ya isa birnin Kudus yau Lahadi domin tattaunawa kan batun zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Jami'an da ke ayarin Kerry sun ce an kara kasashen biyu ne a tsarin tafiyar tasa daga baya. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana damuwa dangane da kuri'ar raba gardamar da Burtaniya ta kada na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai da kuma yadda zai shafi sauran abokan kawancen kasashen yammaci. Kerry zai gana da babban jami'ar harkokin kasashen ƙetare ta kungiyar tarayyar Turai Federica Mogherini gobe Litinin a shalkwatar kungiyar tarayyar Turai da ke Brussels. Daga nan ya tashi zuwa birnin London domin tattaunawa da sakataren harkokin kasashen ƙetare Phil Hammond da sauran jami'ai. Babu tabbacin abin da Kerry zai iya yi dangane da lamarin, sai dai tunda aka sanar da sakamakon zaben ranar Juma'a, Washington ta bayyana ci gaba da hulɗa da Burtaniya da kuma kungiyar tarayyar Turai. Dakarun ƙasar Iraki sun kwato birnin Fallujah daga mayakan ISIS bayan sun shafe wata guda suna gumonzo kwato shi, bisa ga cewar wani babban jami'in Iraki. Lieutenant General Abdul Wahab Al-Sa'di ya faɗa yau Lahadi cewa yanzu an yanto Fallujah baki ɗaya, bayan da dakarun Iraƙin suka kwace ikon unguwar Julan, unguwa ta ƙarshe a birnin da ke ƙarƙashin ikon ISIS. Jiya Asabar, dakaru na musamman suka ci gaba da gumonzo a Fallujah bayan sanar da cewa an kwace birnin ranar Juma'a. Prime Minister Iraki Haidi Al-Abadi ya sanar ranar Juma'a cewa ya hakikanta za a yantar da birnin daga mayakan ISIS, ya ce za a yi nasara kan Daesh, sunan kungiyar na Larabci. Mutane sun yi ta ƙauracewa Fallujah a cikin 'yan kwanakin nan, yayin da faɗan ya ƙara ƙamari da dama suna zaune a filin Allah Ta'ala, sabili da sansanan 'yan gudun hijiran sun cika. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa yayin wata ganawa da manema labarai cewa ƙungiyar tana fuskantar matsin da bata taɓa gani ba, kuma ISIS ta yi rashin manyan shugabanninta. Sai dai masu sharhi kan lamura suka ce ko da yake rashin yana da girman gaske, ƙungiyar tana iya ci gaba da amo. Birnin Fallujah yana tazarar kilomita 50 yammacin Bagadaza. Hukumomi a Somalia sun ce an kawo ƙarshen mamayar otel ɗin Mogadishu da 'yan ta'adda suka yi, da ya sanadiyar kashe aƙalla mutane 20 da suka haɗa da wani ministan gwamnati. Ƙungiyar mayakan Al-Shabab ta ɗauki alhakin harin da cewa jami'an gwamnatin da suka ridda ne ke yawan zuwa otel ɗin. Ministan harkokin kasashen ƙetare na Somalia ya ce daga cikin waɗanda suka mutu akwai ministan muhalli Buri Muhammad Hamza. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Somalia ya laburta yau Lahadi cewa mutane 20 suka rasu da suka hada da ma'aikatan wani gidan rediyo su uku. ‘Yan sanda sun ce ‘yan ta’addan sun tarwatsa wata mota da nakiya ne a kofar otel ɗin Naso Hablod jiya Asabar da rana kafin ‘yan bindiga suka kutsa cikin otel ɗin suna ta harbin kan mai uwa da wabi suka kuma yi garkuwa da jama’a. ‘Yan sanda sun kutsa otel ɗin daga baya suka yi musayar wuta da ‘yan bindigan suka kuma ritsa su a hawa na sama. Shugaba Hassan Sheikh Mahmud ya yi Allah wadai da harin. Wanda ya kasance na biyu da kungiyar Al-Shabab ta kai cikin watannin na azumi. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama za ta kai ziyara nahiyar Afirka da nufin ƙarfafa ilimin 'ya'ya mata. Mrs. Obama za ta ƙara bayyana muhimmancin shirinta da aka ba takin haƙƙala yara mata su koya. Sasha da Maliya, ‘ya’yan shugaba Obama da Michelle da kakarsu Marian Robinson za su rufa mata baya a ziyarar da za ta kai ƙasashen Liberia da Morocco da kuma Spain. Mrs. Obama za ta fara yada zango ne a Liberia inda za ta gana da macen farko da aka zaɓa shugabar ƙasa a Afirka, shugaba Ellen Johnson Sirleaf. Daga nan ta kai ziyara inda aka horar da jami'an wanzar da zaman lafiya da ke kakata Liberia, inda za ta yi jawabi ga mata da ke samun horaswa a wani shiri na koya wa 'yan mata harkokin shugabanci. Za ta kuma gana da masu aikin jin kai da waɗanda ke horar da su. Shugaba Obama da uwar gidansa Michelle sun ƙirƙiro da shirin ilmantar da 'ya'ya matan ne da suke kira Let Girls Learn. A shekara ta 2015 da nufin tunkarar matsaloli da ke hana kimanin 'ya'ya mata miliyan 62 a faɗin duniya zuwa makaranta da suka hada da auren dole da talauci da kuma tashin hankali. Daga ƙarshe sufeta janar na 'yan sandan ƙasar Ghana John Kudalo ya ce jami'ansa za su gudanar da ayyukansu ba sani ba sabo ba tare da nuna wariya ko fifiko ba a babban zaben ƙasa da za a gudanar cikin watan Nuwamba. Kudalo ya bayyana haka ne a wajen taron manyan kwamandojin 'yan sanda na ƙasa da ake gudanarwa a kwanan nan, wanda aka shirya da nufin nazarin irin shirin da rundunar ta yi kafin zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi. Kafofin watsa labaran ƙasar sun ambaci ta bakin Kudalo yana cewa za mu nuna ƙwarewa ta fuskar siyasa kuma ba zan goyi bayan kowa ba domin tabbatar da cewa al'ummar ƙasar nan sun samu tsaron da ya kamata. Ba mu da dalilin kawo wa ƙasar nan cikas, domin ganin cewa duk da faɗi tashin da ake fama da shi a yankin ƙasar Ghana ta ci gaba da kasancewa tambarin zaman lafiya. Kudolo ya kuma yi kira ga al'ummar ƙasar Ghana da kuma masu kaɗa ƙuri'a su kawo daga tashe-tashen hankali su kuma zauna lafiya lokacin zaben. Masu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasa da suka haɗa da jam'iyyar National Democratic Congress NDC mai mulki da babbar jam'iyyar hamayya New Patriotic Party NPP suna zargin jami'an 'yan sandan da nuna bambanci lokacin zaɓe.
To Grace Alher Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya, za ta koma dawa nan gaba kaɗan domin gabatar da shirin bishara. To za mu fara ne da Burtaniya. Al'amura da suka hada da fado farashin hannayen jari da shirin murabus ɗin Prime Minister David Cameron da yunkurin da Scotland ke yi na bujirewa sakamakon zaben raba gardamar da aka yi na kaɗan daga cikin ababen da suka biyo bayan ficewar da ƙasar ta yi daga ƙungiyar EU. Malam Abba Sadiq, editan jaridar Lamont da ke Paris wanda kuma ke bibiyan wannan lamari, ya ce ƙasa za ta iya fuskantar wasu ƙarin matsaloli da dama a nan gaba.
Wannan faru na farko ne nan da zuwa kwanaki abin nike tsammani zai kara takulema wanda suka zaɓi fita daga cikin abin nan, saboda kamar ɗauki ƙasar Faransa, ka ɗauki ƙasa kamar Faransa inda nike, da yake Faransa tana da mutum kamar 300,000 a birnin London, kuma da yake akwai mutanen Birtaniya da yawa a nan, kaga wannan shi ma zai zama wani abin cikas ne nan. Kamar dai an rabu ne kuma ba a san yadda rabuwa za ta bada ba, shi ne yasa wannan nike tsammani abin da ruwa da yawa ya fito. Kuma idan ka nuna kaga a cikin Birtaniya ma wanda suka wutan ma sun dawo suna kaman inda na sani ke tsammani abu yawa zai kara takura kaman kuma ka dauki zuwa da komowa nan ba a san gaban nan ba zuwa da komowa yan Burtaniya din su iya zuwa sauran kasashe ba sun sa dauki visa mutane saura ba san da yake ba san su ma ko sun kai Burtaniya ba sai an sa visa to abu yawa wanda harakokin kasuwa ma kaga inda Burtaniya ta huta mutane da yawa suna so a masa takunkumi din saboda hutar da tayi shi ne yasa abu yawa nake tsammani zai kawo darura ga wanda ka zabi hutu
Malam Abba Sadiq kenan editan jaridar Lamon a birnin Paris. To idan muka leka Najeriya ko a can jihar Adamawa dage zaben kananan hukumomin da aka shirya za a yi a wannan wata zuwa watan Yuli mai zuwa. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz daga Yola ya aika mana da wannan rahoto.
Daga shirye ta ma tabbata game da cecekucin da ake yi ne ce a gwamnatin jihar Adamawa. Bata makin zuwa zaben shugabannin kananan hukumomi a jihar ba domin bayan dogon musantawar da aka ta yi yanzu haka dai hukumar zaben jihar ASIC ta bada sanarwar daga zaben da yake wa manema labarai karin bayani game da daga zaben kakakin hukumar zaben jihar Danladi Mahmud yace daga ya biyo bayan amincewar da jam'iyyu tara da za su shiga zaben suka yi sakamakon rashin ma kayakin gudanar da zaben to sai dai kuma matakin daga zaben ya mahaifar da rabon kawuna tsakanin jam'iyyun siyasa a jihar barista Eti Shehu shine sakataren ɗaya bangare na jam'iyyar PDP a jihar yace ba su yi mamaki dage zaben ba
haka mu ma muka ji akan cewa an dage zabe sai July amma mu bai ba mu mamaki ba abin da yasa kuma don dama can gwamna ya riga ya yi shugaba da baka ya nuna cewa hukumar zabe ba ta da yancin kanta da doka ya bata ya nuna gwamna shine mai gabatar da komai tunda kamata yayi in za a dage zabe ba daga bakin mai girma gwamna za a ji ba kamata yayi a ji dage zabe daga hukumar zabe mai zaman kanta tunda doka ta ce mai zaman kanta ne kuma doka ne ta kirkire ta
to amma ayyan labe hukumar zabe cikin dalilanta na dage zaben har da ma batun cewa kuma jam'iyyu ba ko kimtsa ba ga kuma rashin kuɗi
babu dalili saboda ƙarya ne kan cewa mu ba mu shirya ba mu hukumar zabe ta ba mu jadawalin ta wanda kuma muna aiki akan wannan jadawalin kuma mun yi komai akan ka'ida mun je mun biya kudin da suka caje mu muka biya su sun ba mu form mun ciccika form din mu su ma kansu ba su tantance yan takara ba lokacin da suka bayar kuma ya kure don haka wannan ba gaskiya bane su ce wai sun dage zaben nan dalilin da jam'iyyu ba su shirya ba ina ruwansu da jam'iyyu ba su shirya ba wannan ba aikinsu bane to dama wannan kan sun yi ne saboda mai girma gwamna ya riga ya yi shugaba baka yanzu suna neman yadda za su yi su gyara ta ne amma dama can su kansu da gwamnatin da hukumar zaben kansu ba su gama shiryawa zaben ba
shi ku dake tsokaci shugaban majalisar jami'in siyasa ta jihar Sa'adu Adamu cewa ma yayi
sai mun zauna mun tattauna mun fahimci cewa akwai matsaloli da farko a wajen political party har zuwa yanzu ba wata political party da ta yi submitting na nomination form din ta so haka ya nuna cewa suna da internal problem akwai here and there wannan kuma ya kamata a ce by now dukkanin jam'iyyu sun yi submitting abu na biyu akanek problem na logistics da kuma na maganar kuɗi kaga da shi ina fara hannunta abu na uku mutane ba su so a yi zabe a cikin azumi ba suna complex sai cewa ya kamata zabe na bayan sallah ne to waɗannan su ne dalilan da ya saka muka zama mu ga to gaskiya akwai buƙatar a ɗan ƙara lokaci zuwa bayan sallah sannan a samu indiya na so a yi zaben ne da ake so kullum ina nan amin tsarin zaba ta kuma ke samu kai lissa da muka mai shi zuwa bayan sallah zuwa ɗan 30 ga watan 7 wato shi ne dalilin
wato zai a takaice na bincike dai da ku aka zauna aka tsara hakan kun gamsu da
muka zauna da muka zauna muka fahimci muka yi nana muka yi nazarin situation din me yake faruwa me yake ciki sanan me ya kamata a yi duk da cewa a baya an samu matsaloli na wajen wasu jawabai da gwamnati da sauransu amma mu a namun zai mishin da muka yi da ita hukumar zaɓe mun zauna mun ga ya kamata a ɗaga zaɓe ko mun ɗaga zaɓe.
Yanzu dai hukumar zaɓen ta koma ayyana ranar 30 ne ga watan Yuli wato watan gobe da ta zama ranar gudanar zaɓen. Wanda mako lokaci ne kawai ke iya ma tabbatar da yadda za ta kaya yayin da kotuni wasu kungiyoyin fafutuka a jihar suka ma soma barazanar gazawa kotu Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. Kushiriya kam, ikasana mukeso, kushiriya kam.
To yanzu kuma sai siyasar kasar Ghana, bayan da rundunar 'yan sandan kasar ta sanar da cewa tana duba yiwuwar datse kafofin sada zumunta a lokacin zaben shugaban kasar da za a yi a watan Nuwamba domin tabbatar da tsaro. Na tambayi Malam Jafar Jafar, wani mai sharhi a shafin Facebook, yadda ya kalli wannan lamari.
A yawanci ana amfani da wannan kafafen wato sada zumunta domin a faɗi sakamakon zaɓe, ta yanda jama'a wato hukuma idan ta gani an faɗa a iya baza duniya, yawanci koda da yunkurin cewa za a murƙushe ko a yi maguɗi, sai ga an fasa wannan yunkurin saboda ganin cewa an tallata abin da ya tabbata a cikin wato a kafafen abin nan sada zumunta na Facebook ko Twitter da dai sauransu. Wannan abu dai gaskiya ina gani wato bai dace ba a tsarin demokradiyya, kamar ka dakile wa mutane ne faɗin albarkacin bakinsu. Amma dai wato jama'a wani zubin ne sukan ɗan yi azabi kuma sukan ɗan kauce hanya su faɗi wata bil abin da ba shi ba haka yake ba. Amma dai za a faɗi abin da haka yake ba laifi ba ne.
Dama ina so in kawo ga wannan tambayar. Wasu za su ce wannan batu da ka ɗago kwakwaran dalili ne da zai sa a katse hanyoyin sada zumunta a lokacin zaben.
Kamata ya dai wato su sa ido, duwanda ya tada husuma su neme shi su ba shi hukuncin da ya dace a dokar ƙasar. Amma ka ce za ka kulle gaba ɗaya shi ne wato gaskiya kaman abun bai dace ba, domin kowa a Najeriya ma za a gani akan yi koke-koke da kafin wato kafafen sada zumuntan su yawa, za a ga cewa idan zaɓe ya kusa sai ka gani an dakile wayar tangara, sai ka gani ka kasa yin waya kai ta bugawa. Idan wani ya faɗa ya ce ayya ta zoma a wani waje idan an yi kaza an yi kaza, wataƙila wannan faɗar da ya sai ga ta tada wata husuma. To gwamnati abin da ya kamata ta yi, ita gwamnatin ƙasar Ghana kuma hukumar 'yan sandan ƙasar Ghana, kamata a ce ta tsaya ta saka ido ta lura cewa su waye masu wannan tada tsoma, ko kuma ta musu kashedi ta ja kunnen jama'a cewa ba fa za ta lamunta ga duk wanda ya zo ya amfani da lokacin zaɓe domin ya tada husuma ba.
Malam Ja'far Ja'far kenan, wani mai sharhi a shafin Facebook. To yanzu gwagwana cewa karfe 11 ne na safe da minti 17 a nan Washington DC, ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da Lahadi. Grace Alherab da ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin Bishara. Yau shirin ya karbi bakuncin Reverend Iliya Gata Malumfashi, wanda zai yi jawabi akan bukatar zamantakewa da kyakkyawar cuɗanya da juna, wani muhimmin abin da ake bukata domin wanzar da zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa.
Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da wannan lokaci na saurarawa da kalmomin mai iko duka. Ina son mu wannan lokaci mu yi magana akan zumunta. Ayar Allah ta ce muna zumunta da junanmu, kuma aya ta ce ba zumunta mu tare da uba take. Muna son mu yi magana akan kalmar nan da ta yi magana akan zumunci. Wato in akwai rayuwa, in akwai jin daɗi, in akwai alheri wanda yake tsakanin ɗan adam da Allah, shi ne zumunci. A zaman radda za a zama gidan rahama, gidan gobe, gidan hutawa, abin da ya zama da mahimmanci duka shi ne zumunci. Wato tsakanin ɗan adam da mahaliccinsa, babban abu da ke mafi mahimmanci shi ne zumunci. Don haka cikin yin rayuwa ana zumunci da mahalicci, cikin karatun ayoyin Allah ana zumunci da mahalicci, cikin tunani ana zumunci da mahalicci. Don haka aka ce batutuwan bakinmu da tunanin zuciyarmu ya zama abin karɓa ga Allah mahalicci. In za mu yi tunani wanda zai karɓi ga Allah, mu yi magana wanda za ta karɓi ga Allah, mu yi ayyuka waɗanda za su karɓi ga Allah, in dukan waɗannan sassa suka karɓi ga Allah, ya zama mun zama masu zumunci da Allah mahaliccinmu. Duk wanda zai rayuwa a duniyar nan, rayuwa mai albarka, rayuwa mai alheri,
rayuwa ta jin daɗi shine rayuwa cikin zumunci, zumunci da mahalicci. Ana tunaninsa, ana kin abin da yake, ana miƙa kai, miƙa wuya ga abin da yake so a yi. Wato zumunci tare da Allah, zumunci tare da mahalicci, zumunci tare da ɗan uwa. A har Allah ta ce, mu waɗanda muke mutanen Allah, ba wani abu da ya zama da mahimmanci ya fi duka mahimmanci shi ne zumunci tare da mahaliccinmu, zumunci tare da mahaliccinmu. To aya ta ce, idan ba ka yi zumunci tare da ɗan uwanka wanda kake gani ba, ba yadda za a yi kai tare da kai zumunci tare da Allah mahalicci wanda ba ka ganinsa. Inda zumunci zai fara ne tsakaninmu da ni, mu da ƴan uwanmu, ni da kai, kai da wancan. Wato bi a rayuwa bi inda muke, ko tare da wa muke, ko tare da wa zamu, ba abin da ya fi mahimmanci ga gaban Allah mahalicci kamar a zauna cikin salama, a zauna cikin zumunci. Idan ana zumunci da Allah, ya zama wajibi ne a zumunci da ɗan uwa. In ana zumunci da ɗan uwa, ana so a zumunci da ɗan uwa mutum, sai ya zama an nufi a yi zumunci da mahalicci kenan. Wato wannan kalma zumunci ta shafi zaman duniya, ta shafi yadda aka gama zaman duniya, ta shafi zama tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum, ta shafi zama tsakanin mutum da mahaliccinsa. To ɗan uwa na Allah maɗaukakin sarki, abin da ya ban mana a duk wanda ya fi daraja shi ne zumunci. Inda zaman duniya har ya zuwa ranar da za a koma makoma, abin da yake da mahimmanci shi ne zumunci. A yi zumunci da ‘yan uwa, a yi zumunci da mahalicci, a yi zumunci da mala’iku. Zumunci ya shafi dukkan rayuwa. Idan haka ina son faɗi mana ‘yan uwana, abin da Allah yake so mahaliccinmu shi ne zumunci. Mu ma kuma ya kamata mu so zumunci. Sannan mu miƙa kanmu, wuyanmu ga Allah mahalicci ya bi da mu, ikonsa ya fi da mu zuwa yin zumunci. Tsakaninmu da ‘yan uwanmu, tsakaninmu da shi mahaliccinmu. Allah ya taimake mu.
To amin, summa amin. Allah kuma ƙara mana zumunci da zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Rabaran Iliya Gata Malumfashi da Tiyon Girma da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba. Da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Tumar Allah a gaida Grace Alher Abdu, yanzu kuma ga wata sanarwa.
Jama'a, ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta murna fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niamey da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
To albarkacin azumin watan Ramadana da muke ciki, ga Ustaz Ibrahim Muhammad Damaturu zai yi mana bayani kan muhimmancin kwanaki goma na ƙarshe da aka shiga a wannan wata na azumi.
To a wannan dare goma na wato watan Ramadan, akwai ayyuka muhimmai wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya maida hankali akai. Wato shine na farko, akwai wannan sallah ta tahajjudi wanda aka ruwaito cewa Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yakan tada iyalansa kuma yakan tsananta fiye da da wajen gabatar da wannan sallah, musamman saboda wato shiryar da musulmi domin su yi kokari su yi kirdadan wato daren Lailatul Qadr, wanda Annabi tsira da amincin su tabbata a gare shi ya ce wannan dare ya fi dare duhu albarka. So daren yana cikin wannan darare guda goma. Akwai malamai da suka yi kokarin fayyace ina daren yake, har akwai maganganu daga sahabbai masu karfi akan daren yaushe ne. Ba dai magana daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, daren yana cikin goman karshe, kuma goman karshen ya kamata wato a sallata gaba daya saboda a yi muwafaka da daren. So wannan kenan. Abu na gaba, akwai yawaita sadaka wato da kyauta, saboda wani yanayi ya fuskanto mutane na sallah, wanda wannan sallah manufar musulunci yana so ya zamo duk wani musulmi an cusa masa farin ciki ko min talaucinsa a wannan sallah da muka fuskanta, zai yi ta tare da sauran ƴan uwa musulmi cikin farin ciki wato da annashuwa. Bayan wannan, akwai su kansu iyalai da Allah madaukakin sarki ya sanya wa musulmi a karkashinsa. Ana buƙatar musulmi ya yi iyakacin iyawa wajen ganin cewa ya kyautata musu, ya yalwata musu idan yana da hali, kar ya yi musu ƙoro. In akwai halin wadata su, a wadata su da abinci, a wadata su da sutura, a shigar musu da farin ciki, a jawo su jiki, a samar da wani yanayi na farin ciki da annashuwa a wannan sallah da iyalai da makota da sauran mutane masu ƙananan ƙarfi.
Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry zai yada zango a Brussels da London gobe Litinin, yayin da Washington ke bayyana damuwa dangane da kuri'ar da Burtaniya ta kada na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Babban jami'in diplomasiyan ya isa birnin Kudus yau Lahadi domin tattaunawa kan batun zaman lafiya a gabas ta tsakiya. Jami'an da ke cikin ayarin Kerry sun ce an ƙara ƙasashen biyu ne a tsarin tafiyar tasa daga baya. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana damuwa dangane da kuri'ar raba gardamar da Burtaniya ta kada na ficewa daga kungiyar tarayyar Turai da kuma yadda zai shafi sauran abokan ƙawancen ƙasashen yammaci. Dakarun ƙasar Iraki sun kwato birnin Fallujah daga mayakan ISIS bayan sun shafe wata guda suna gumuzu kwato shi, bisa ga cewarin babban jami'in Iraki. Laftanar Janar Abdul Wahab Al-Sadi ya faɗa yau Lahadi cewa yanzu an ƴanto Fallujah baki ɗaya, bayan da dakarun Iraki suka kwace ikon unguwar Julan, unguwa ta ƙarshe a birnin da ke ƙarƙashin ikon ISIS. Yau uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama take ziyarar nahiyar Afirka da nufin ƙarfafa ilimin ‘ya’ya mata.
To masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki ɗaya cikin shirin namu na yau, amma gobe za ku ji wata tabaga abokanan aikinmu da misalin ƙarfe 6 na safe a agogon Najeriya da Nijar da izinin Allah. Yanzu madadin Grace Alheri Abdu da Titani gabatar da shirin, da kuma Siyon Girma da ta haɗa shi shirin, sai injiniyanmu Alfredo Santos. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya a daidai wannan lokaci, da agogo ke cewa 11:30 na safe a nan Washington kenan, wato 4:30 a Najeriya da Nijar. Assalamu alaikum.